الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. A yau kwanan wata 21 ga watan Ramadan shekara ta 1441 hijiriya, wanda shi ne dace da 14 ga watan Mayu shekara ta 2020, muna darasi na 24 a cikin tafsirinmu na Alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan, kofar gadon kai Kano, Nigeria, a matsayin wato karatu live wanda ake ɗauka ana yaɗawa ta hanyar kafafen yaɗa labarai. Kamar yadda muka saba, insha Allah ta'ala akwai tambayoyi da za mu amsa. Za mu tashi ne aya ta 66 a cikin suratul anbiya. Ga tambayoyin mu kamar haka ta hanyar Facebook. Wannan ya ce malam mutum ne yana da mata biyu, ya tafi yawon nema shirani kenan na tsawon wata uku bai dawo ba, bai yi aiki ba. Ganin haka matansa suka tafi gidajen iyayensu har tsawon watanni 6. Wannan bawan Allah ne bai dawo ba, bai kuma yi aiki ba. Menene hukuncin wannan aure? Kamar yadda kuka gani, mutum ne yana da matan shi, ya tafi nema, ya ɗebi watanni bai dawo ba, ya ƙara ya yi watanni 3 bai yi aiki ba, bai dawo ba, ya kuma ƙara wata 6, kuma ba labari, ba taro, ba titi, kuma bai dawo ba. Mai hukuncin aure? Aure ne yana nan. In dai aure ne yana nan, ba abin da ya samu aure illa iyaka. Wannan mutumi bai kyauta ba kwarai da gaske, ya yi zalunci. In har yana nan lafiya ƙalau, ba mutuwa ya yi ba, ba ciwo ne ya same shi ba, ba wani kuncin rayuwa ba. Wannan yana nuna mana wato irin ɗabi'a da malam Bahaushe yake da shi na rashin kulawa da iyalinsa. Shi yasa ake zage mu, ake cewa ba ma riƙe mata da kyau, ba ma mutunta aure. Kuna jawo mana zagi da hantara daga bakin maƙiya. Kuma galiban bincike ya tabbatar da yawa-yawan Hausa Fulani suna da irin wannan ɗabi'a. Mutum ya zo ya auri mace, ya kama hanya, ya tafi yasa. Kaga wannan ba ma fa mata ɗaya ba, mata ne ma da yawa, ba mata ɗaya ba, mata da yawa. Ka tafi ka basu babu ci, babu sha, ba waya. Kenan wannan yana nuna ko waya ma baya buguwa. Wannan haramun ne, ya yi zalunci, ya cutar. Kuma hakkin ciyar wannan na waɗannan watanni gabaki ɗaya yana kansa. Idan bashi suka ci da kansu sai ya biya. Idan wani ne ya ciyar da su a matsayin aro ya bashi sai ya biya. In kuma wani ya taimaka masa, to Allah saka da alkhairi. Ba a cewa babu aure sai an je wajen alkali. A ka'ida, a shari'a, ba wanda yake kashe auren wani sai alkali. Malami mai wa'azi, mai karantarwa, baya kashe aure sai a tafi wajen alkali a je kotu. Shi kuma alkali akwai dokoki da zai shimfiɗa, da tambayoyi da zai yi, da wata mudda, lokaci da zai bayar na a nemo wannan mutumi, ko kuma idan har ya kai wannan adadin lokaci bai dawo ba, to shi kenan alkali yana dama ya iya cewa ya kashe auren. Sai ya bata takarda, kuma za ta iya zuwa ta sake sabon aure da wannan takarda da alkali ya bata. To amma kamar yadda na muku bayani, wannan wani abu ne da ya shafi wato alkalai, kuma kotu ce take iya yi, musamman kotun shari'ar musulunci. waɗanda suke kula da harkoki na larurorin aure, wanda galiban alhamdulillah kotunanmu na nan arewa suna kula da waɗannan, kuma alƙalan suna ƙoƙari a kan abin da ya shafi harkoki ne na wato zamantakiya na zaman aure, suna ƙoƙarin kamanta daidai. So idan har wannan matsalar tana nan, ina ba da shawara tunda ya kai wata tara, don ya yi wata uku bai yi wa ake ba, an je sun koma gida wata shida, ya yi wata tara ba labarinsa, to kuta wajen alƙali, shi kuma shi ne zai ba da fashawar ya kamata a yi, ko ya kashe auren ko kuma ya ba da lokaci a jira. Allah ya gane da mu. Mai tambaya ta biyu shi ma dai ta hanyar Facebook ne, wannan yake cewa tun lokacin da ya yi aure shekara uku yake fuskantar matsalar kariyar tattalin arziki. Ya ce sun taɓa rabuwa da matattarsa sau biyu, duk lokacin da suka rabu sai wato komai ya dawo daidai, da ya maido da matar kuma gidansa sai kuma al'amuran su zai lalacewa su koma gidan jiya. Malam menene mafita? To na farko dai shi arziki bayan da shi da kuma kwace shi ko karanta shi, Allahu yabsutur rizqa, wato Allah shi ne yake shimfiɗa arziki kuma shi yake tauye shi. Mu yadda cewa mace ba ita ne take baka dukiya ko ta hana ka ba, Allah ne yake bayarwa kuma Allah ne yake hanawa. Abu na biyu, akwai ibtila'i, akwai jarrabawa. Zai iya yiwuwa watakila wato coincidence ne, ana samun dacewa ne lokacin da ka dawo da ita ɗin sai kuma a samu wato matsala akan harkar dukiyarka da harkar kasuwancinka, kwatsam yakan iya faruwa haka. Ina fata ana fahimta. Yanzu misali, zai iya yiwuwa watakila kana raye da mahaifinka, Allah bai baka arziki ba, bai baka dukiya ba, babanka yana mutuwa, kawai sai kuma kofar arziki ta bude ma. Yanzu nan za ka ce don saboda ubanka ne yana raye shi ne sababin tauye maka dukiya? Ba za ka faɗi haka ba. Ina fatan kuna fahimta. Haka kuma zai iya yiwuwa mutum da yana cikin talauci da rashi, yana yin aure sai ka ga Allah ya bude masa hanyar samu ya yi arziki, shikenan sai ka ce wannan matar ita ta zo da arzikin? Ba za ka faɗi haka ba. To zai iya yiwuwa kuma mutum yana tare da matarsa ya samu matsalar tattalin arziki, mungkin zai iya yiwuwa, it's common, yana iya faruwa. To bai kamata kai tsaye mutum ya ce matar ce ta tsora masa ba da sauransu. To a wannan babi kenan, ina so wannan babi na aqida, mutum ya yarda cewa Allah ne yake bayarwa, Allah ne yake hanawa. Akwai kuma shu'umci, ana samun mace shu'uma kamar yadda malamai sun yi bayani, kuma ya tabbata a sunna akwai abinda ake ce da shi shu'umci din. Wani zaka ga a tattare da shi ne akwai wannan mushkila din, yana iya faruwa. Amma ni ina baka shawarar wato kar kai saurin yanke hukunci cewa matarka ce sababin karyewar tattalin arzikinka. Samu wani malami na sunna da yake kusa da kai, mai fahimta, mai karatu, ka je ka yi masa bayanin yanayin harkar kasuwarka da yanayin harkar mu'amalarka ta arziki, sannan kuma me yake faruwa lokacin da ka dawo da ita. A'a, mace ce mai yawan bani-bani, a'a, watakila kana kashe mata kuɗi da yawa ne, a'a, ya ake da sauransu, a'a, ko tana maka sata ne, ba mu sani ba, kuma yanzu ba mu san irin ƙarfin jarinka ba. Ina fata ana fahimta. To ka samu malamin ka zauna da shi sai kai masa bayani, lalla-lalla zai iya yi maka bayani. Na yadda akwai wato ya tabbata a cikin hadisi, manzo Allah yana faɗa ana iya samun shi'umci a tattare da mace, ma'ana sai ka ga ta dalilin sababinta wani abu yana iya faruwa. To amma ba kai sai ake bada fatawa a ce wanda mutum ya ga larura ga iyalinsa ko sababin iyalinsa ya ce ita ce ba, kar a je aka kashe aure da yawa. Idan kuma a nan Kano kake, insha Allah idan an sha ruwa an daina lockdown, to sai ka zo sun yi mu tattauna, insha Allah ta'ala sai a muga amsar da ta dace a baka. Allah ya gane. Shi ma wannan tambayar daga Facebook ne, ya ce assalamu alaikum, mutum ne ya zo iske wasu suna jam'i, to malam zai tura liman gaba ne kuma mamu ko kuma mamu zai janyo baya, wane ne a wani tsohon shi, wane ne ya fi dacewa? asali ita sallah in ka lura ai liman ne yake fara tsaya asali sallah ba liman ne yake fara ba to waye yake zuwa jona masa mamu to mamu ne kamata yayi gaba koyi baya ai baya shi liman yana tsaye a inda yake duk da cewa duk wanda aka yi fa sallah ba ta baci ba amma tunda da mun liman yana tsaye a inda yake shi ai asali liman yana gurin sa haka ne da aka mamu shi zo sai ya jona masa to sai wani mamun ya ƙara zuwa to kaga su ya kamata su yi ne su yi sahu wannan motsin kuma baya cikin motsin da yake bata sallah to kaddara ma mamun bai yi motsi ba liman din ne ya ƙara gaba wannan duk ba laifi ba ne watakila a bayan mamun babu fili a gaban liman din ne ake da fili wannan duk ba laifi ba ne kuma sallah ba ta bace shi ba amma dai mamun ya kamata su yi sahu a bayan liman shi ne asali wannan ma shi ma ta hanyar Facebook ne ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara maka lafiya da arziki shin akwai zakka a cikin kudin da ma'aikacin gwamnati ke tarawa a banki domin sayan gida saboda kudin sun kai rubu dinar kuma sun shekara a cikin account insha Allah to Allah ya saka maka da alkhairi dan uwa mai tambaya Muhammad Lawan rubu dinar ai ba shine hisabin zakka ba ba shine hisabin zakka ba hisabin zakka sai ya kai naira miliyan ɗaya da kusan dubu in ban manta ba dubu ɗari da wani abu haka miliyan ɗaya dubu ɗari da wani abu shine hisabin zakka kuma sai in kuɗin sun shekara babu ruwan shari'a da kuɗin ma'aikacin gwamnati ne kuɗin manomi ne ko kuɗin ɗan kasuwa ne ko kuɗin ɗalibi ne ko kuɗin yaro ne ko kuɗin babba ne ita zakan an zo ba a duban wannan ba ruwan sa wai kuɗin salari kawai kuɗi asali sun kai wato tamamul haul sun shekara a ajiye ba a cirewa kuɗi zakka sai sun shekara cif na biyu sai in adadin kuɗin ya kai adadin da za a cire zakka duk wanda bai mallaki miliyan ɗaya da dubu ɗari da kaza ba a dai nisabin bana to babu zakka a kansa amma duk wanda yake da miliyan ɗaya da dubu ɗari kaza to wannan kuɗin nasa to sun wato cancanci a cire musu zakka ko sun wajaba a cire musu zakka ya zamanto mallakarsa ce ba wai tarayya watakila kudin ajiya ne ba kudinsa ba a watakila bashi ne aka bashi a watakila kudin amana ne a mulkan kamilan ya mallake su sun shekara sun kai nisabi shikenan sai ya cire musu zakka nawa zai cire ba wahala wa zakkar kudi zai kasa su kashi 40 kashi 40 sai ya cire kashi ɗaya shine hakkin Allah idan baka gane ba idan yana da naira miliyan 40 to kudin zakkarsa naira miliyan 1 tak in miliyan 1 yake da 250 to sai buga shi a calculator divide by 40 to kashi 1 nan shine kudin zakka a shekara kuma sau ɗaya ake cirewa ana bada zakka in advance ya halatta lokacin cire ta bai yi ba ka cire in lokacin yayi shikenan ka gama ana iya ma ba da zakkar baɗi kamar misalin musulunci yana buƙatar kuɗinka za a yi wani aikin Allah sai a ce ka bayar da zakkanka na baɗi sai a yi aikin Allah da wannan zakkar in baɗin ta zo shi kenan ba sai ka biya ba sai dai kawai a yi maka littafi to wannan shi ne ɗan uwa da kace rubu'i dinar ba shi ne nisabin zakka ba rubu'i dinar shi ne nisabin sadaki wanda ake ba da sadaki shi kuma na jin bai wuce 10,000 kenan 10,000 ne haka in ban manta ba insha Allah tambaya ta ƙarshe wannan yace idan mace ta ce sadakinta a koya mata karatun alkur'ani kin za a koya mata ne kafin a daura auren ko sai an yi auren kuma ana buƙatar shaidu wajen koyarwa Allah ya yi ma iyalan ka كرامة. آمين ثم آمين. نعم يا هلتنا الصداق بالمنافع كنا أكيد شوى أبيسا لنشيل إذا شو ما كان قلنا معلمي الصداق بالمنافع متين بعد وانا ابن أمفاني أمتين سلاكي إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي وما أريد أن أشق عليك كما يدى القرآن يكاو يدى وسوسنا جنن كما يشرق من قبلنا ناني أما ريضا شما في إنسان شي ما لم يسرن جاي بأهلة أباد الصداق بالمنافع كما مثال وتكيل ونزي أولي إركا كتير صداق إركا أقوي watu wani itacen ka da kake da shi trailer guda yazo ya maka fassarar sa ya sunkuya da kansa ya doki gatari ya fassare maka shi ko kuma kana da wata kaciwar gonarka a gari kaza hekta kaza to sadakin yarka shine ya nome maka wannan gona ya sa mata taki ya gama mata hidima ya kawo maka amfani gida in ya ga dama zai aure yarka tunda suna da tsada ya aure ta haka ko ba ka bane ba ko kuma ka ce sadakin yarka yazo ya zama yaranka a kasuwa shekara 20 sai ya yadda yazo ya tama hidima yaranka a kasuwa shine sadakin yar dole shine as-sadaqu bil manafi' as-sadaqu bil manafi' ko kuma ka ce ya koya mata kaza ko yazo yayanka ya koya musu lissafi ko ya koya musu turanci ko ya koya musu addini na shekara kaza ko na wata kaza inda ku yi da shi ba kudi ne kadai sadaki ba ana iya bada waɗannan abubuwan a matsayin wato sadaki to wannan an ce za a bashi yarinya sadakinta shine koya mata karatun Qur'ani kamar yadda wato annabi ya bada aure da sadakin wato Qur'ani wani bawan Allah ya zai aure aka ce kawo sadaki ya ce bai da shi amma fa yana son aure aka ce je ka nemo ko da zobe ne na bakin karfe yaje ya fafato bai samu ba zobe ba kawai shin sa bai yaje ba bugu duk bai samu ba bai da komai a duniya bai mallaki komai ba kuma gashi ya kai gabar zai yi aure yana kuma bukatar aure ka san shi lamarin aure daban ne ba in lokacin sa yazo ba matsala ce wai kana da kuɗi ko baka da kuɗi ba shi kawai yanda ka san wato kankana ne in lokacin ta yi sai ta nuna an gane ko yawwa to mutum ya kan kai munzalin yana bukatar aure ko namiji ko namiji ko da kuɗi ko ba kuɗi in dai isa aure ne dai sun isa aure to sai kuma matsalar kuɗi to wannan kuma kaga rayuwa da gobe ita za ta yi maka sai duk wanda bai da kuɗi ya kan kare aure to zai gane kuransa da kanka sai ka yarzar ka zubar musamman irin wannan zamu to su a lokacin su annabi ya musu tarbiya rayuwa mai sauki yazo yana so zai aure kullum sai ya fice yake nemo abin da zai ci amma fa zai aure shari'a ba ta hana shi ba to ka kawo sadaki tunda ba aure sai da sadaki sai ce wallahi bai da shi ya je fafato ki ba shi annabi ya ce to ka haddace Qur'ani ya ce yana da ce wasu surori suwa shamsi suwa laini su alam nashara su kaza da kaza ya ce suna iya hal ma'aka shay'un min al-Qur'an ya ce kwarai kuwa sai annabi ya ce zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an a wata riwayar mallatuka ha bima ma'aka min alquran na mallaka maka ita ko na aura maka ita ko ankahtuka ha na aura maka ita bima ma'aka min alquran da abin da ke da dare da kaina alqurani shikenan kawai dare yayi aka je aka masa guda aka kai masa amaryar sa sadakin ta shine ya zauna da ita a gida yayi ta biya mata karatun qurani to Allah ya sa iyaye su ji wannan hadisi su fara aiki da shi a wannan kasa tamu da an sauƙaƙa wa samari wallahi wannan kuncin da ake ci kwarai da gaske wallahi ka da shirwa shamsin ka da wallailin ka da izazul din ka kaga baka da kuɗi kawai a baka yarinya gangariya ka shiga da ita gida kai ta biya mata karatu kaga sai rayuwa ce albarka al'amura su daɗi to amma an kunta ta shi sa abubuwan suke ta wahala muna fatan Allah ya sauƙaƙa mana Allah kuma ya yassare mana Allah ba mu dace insha Allah ta'ala za mu daura kan inda muka tsaya tafsirin Qur'ani mai girma aya ta 66 a cikin suratul anbiya idan ba kuma ta ba muna cikin wato kissar annabi ibrahim ne da shi da mutanansa da ya tarar da su suna bautar gumaka ya je ya rugurguje waɗannan gumaka ya sassare su ya rataya wa ɗaya abun duka a babban su kenan suka zo suna tambaya waye wannan aiki aka ce ya ji labarin wani mutum sunansa ibrahim wato wato yana aibanta su aka ce aje a kawo shi to aje dai an dauko annabi Ibrahim an kawo shi an ta fa'alta hada bi aliyati la ya Ibrahim shin kai ka aikata haka ga allolin mu ya kai Ibrahim sai ce balabal fa'alahu kabirum hada fa salu min kanu yamtakun a babban su za ku tambaya wannan babban shi yayi gagatari a wuyansa nan amma ku tambaye su idan suna magana فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون نعم دام تشنم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
حكا.
بسم الله الرحمن الرحيم قل من تسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون
شكرا ده تنبيسو يجد تنبيسو تسكى داو أجونا ورجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون تسكى فاره زرجين كاو كنسو تاچا اي كوكو ني الظالمي كوكو معنا wannan ne zargi wannan wannan ne zargi wannan kamar yadda muka yi bayani abu na biyu sai kuma alqur'ani ya sawara mana halin su bayan sun kasance suna zargin kawo kansu sun manuke su ala ruhusi sai suka yi nakasu in an ce nakasu suka sun kuye kawo kansu suka yi shigo haka shine muke su ala ruhusi wasu malaman suka ce sun manqalabun min lawmihim li anfusihim li ibadatihim lima la yaqdiru ala dafi al'adha anhu in an ce nakasa a larabci wannan nuki su din mabniyun ne lil majhuli daga annaksu ne nakasa shine qalbu shay min halin ila hal ka juya abu daga wani hali zuwa wani hali daga wani yanayi zuwa wani yanayi qalbu shay bi haythu yasiru a'la wa asfala shine asalin nakas ka juya abu sama ta koma kasa kasa ya koma sama thumma nukisu ala ru'usihim sai suka ainihin wato sun kuye da kawo kansu kenan suka canje yanayin abun ya shiga ransu sun shiga damuwa suna zargin kawo kansu sai suke ziya masa sun kuyar da kawo kansu ba za su iya fuskantar su gaya masa ba laqad alimta anna hadhihi al-asnam la tantaku ai kai ka san waɗannan gumaka ai kai ka san ba sa magana ya ma zaka ce mu tambaye su fa kaifa ta'amuruna bi su'aliha abinda ba sa magana wannan umarni da ka mana kace mu tambaye su wannan ya nuna kana mana izgilanci ne suke ga annabi Ibrahim kuma yana nuna mana kana rena mana hankali dalilun ala annaka taskharu bi aqulina kuma mu ba za mu karbi wannan ba ka rena mu kenan ya zaka zo ka tambaye mu kace mu tambaye abin da baya magana kuma sai mu saukan maka da hukumar da ka cancanta yau din nan to wannan yana nuna su da kansu sun yadda cewa suna bautar abin da baya magana to da wannan ake so a zo annabi Ibrahim ya tabbatar musu cewa bai kamata su bauta wa abin da wato baya ji baya gani baya magana ba kamar yadda ya faɗa can cikin Maryam yana ga ya babansa lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a yaya zaka zo kana bautar abin da baya ji baya gani kuma bai isa ya wadatar da kai da komai ba wani irin Allah ne baya ji baya gani baya kaza baya kaza kuma zo ana masa bauta ya za ku rinka bauta wa wanda yake naki fi to dama abinda annabi Ibrahim yake so su da kansu tabbatar to yau ga su sun tabbatar cewa waɗannan gumaka ba sa ji ba sa gani shikenan bayan sun gaya masa wannan sun yadda cewa ba sa ji ba sa gani kuma ba sa magana malam ba sai suka koma kan barnarsu ba suka koma suka ci gaba da barnarsu basu dauki wa'azin da annabi Ibrahim ya yi musu ba shikenan sammamu alal kufri wad dalal ka ci gaba da kafircin suka ci gaba da watan suka rena magana annabi ibrahim sun yadda suna bautan abu an bauta wa abin da baya ji din baya magana an bauta to kaga anan gurin ba bauta ne da ilimi ba kenan kina wannan yana nuna bauta mai bautar gunki ba yana yin bautan ne da ilimi ba laqad alimta ma haula in yantiqun ai ka san wadannan ba sa magana shikenan shi kuma annabi ibrahim sai ya fara mai da musu da amsa da ta dace da su qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum ibrahim yake cewa mutanen sa bayan ya shiga cikin kunci yanzu za ku zo kuna bauta wa wani ba Allah ba wanda ba zai muku amfani ba kuma ba zai cutar da ku ba yaya za ku zo kuna bautan wani Allah tatrukuna ibadatullah alladhi khalaqakum wa ta'buduna ghayrahu asnaman la tanfa'ukum bi shay'in min an-naf' ku bar bautan Allah ku zo kuna bautan gumakan da ba za su amfanar da ku da komai ba alhali Allah shine mai amfanar da ku shi yake muku kaza kuma kuna bautan abin da bai sai cutar da ku ba ai ya kamata ka bauta abin da in baka yi masa ba zai maka ba daidai ba amma gunkin nan baya ji baya gani to ya zaka zo kana bauta abin da inda ka ke bauta masa ma bai sai maka komai ba sannan ya ainihin wato ya gaya musu wato ta hanyar zargi ya musu amfani da kalmar uf ufin lakum wa lima ta'buduna min dunillah wannan uf din ismu fi'il mudari ne bi ma'ana at-tadajjur ko kamar at-tadajjur su wani kalma ne da zaka amfani ka ce kamar tir da abin da kuke bautawa asalin uf din sautul mutadajjir ne haka larabawa suke cewa min istighzar ash-shay idan kaga wani abin da baka so kace kash kamar kace tir da wannan abu kai Allah wadare da wannan abu أُفِّلْ لَكُمْ تَرْزَقُوا وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ده أبن دكوكي بوتاها با الله با كما كتش سحقا ده قبحا لكم دينا إيه فسر أُف أُف سحقا أُف قبحا دو ونن كلمة تتني سنتا كلمة تتكعما ده أبن دكوكي بوتاها كنا وغوتي بونا ده إلي كنا بوتر أبن دكوكي جنجنتا أبوتاها ما سبا afala ta'qilun shin ba ku da hankali ne malamai suka ce anan shi ya halatta wani lokacin mai wa'azi in ya ga hanyar ba daidai ba ya zafi kun ga anan gurin annabi ibrahim ya yi zafi amma na ga mana karatun baya ya tafi a hankali a hankali a hankali daga baya ya dauki zafin ya bude musu wuta to tir da ku da abin da kuke bautawa wanda bai cancanta abota masa ba ba ku da hankali ne وترجعون الى عباده الله الواحد القهار باكو ده hankalin da zaku dawo ku bauta wa Allah shi shi kare mai rinjaye tabaraka wa ta'ala yayin da annabi ibrahim ya musu wannan ya kai wannan haji mala sai girman kai ya kama su sai su ma suka dibi iska sai ran ya baci ya shiga damuwa su ma sun shiga damuwa kamar yadda duk wani wato mai dagawa jahili idan ran sai baci to tasarrufin sa bai da kyau idan Allah ya jarabe ka da jahili ran sai baci yazo zai maka hukunci to zaka sha wahala gaskiya Allah raba mu da hukuncin jahilai galiban shi jahili mai dagawa yaljo ila wato alquwa alghashima in bai da hujja bai da dalili to zai amfani ne da karfi ya ci mutuncin ka daman yanzu ba maganar hujja ake nema kawai magana ce ta a ci mutuncinka a tozarta ka ku gane wannan ku fahimci shi a rayuwa lokacin da ka kai mutum bango ka kure shi ba yi da hujja ba yi da dalilin da zai maka wani abu to kuma ya fi ka ƙarfi wataƙila mai mulki ne wataƙila mai sarauta ne wataƙila mai dukiya ne to shi kuma ga jahilci da rashin sanin addini yana tattare da shi to zai yi amfani da damar da yake da yake ci mutuncin ka ko ya halaka ka ko ya maji abin da zai ma wannan dabi'a ce ta dan adam dabi'a ce ta mai ta dan adam kenan kai mai ilimi ne kai mai karatu ne lokacin da ka shiga wannan situation da suke ce kai wannan mutumin ba in ban kauce ba zai mun ba daidai ba saboda ya fi ta dukiya ya fi ka mulki ya fi ka kaza fi ka kaza na'am kana da Allah Allah tabaraka wa ta'ala shine zai baka kariya amma ba hana wato al-akhdhu bil asbab ba daukan mataki da ya kamata da kuma ya dace ba hana haka ba to ya kamata mutum ya zama mai basira kar ka zo ka tinkari wanda ya fi ka karfi ka ce zaka yi fada da shi ka san yadda zaka yi ka kauce dan ka ci gaba da rayuwa daidai gwargwado ka juya al'amarin ka dai kisan da sakon da zaka isa amma ba jarunta bane ka je ka jefa kanka cikin halaka wala tulku bi aidikum ila tahluka jiwa sayyidu inna allaha yuhibbul muhsinin shikenan bayan ya gaya musu wannan yace afala taqiluna ba ku da hankali ne sai suka ce to har abun ma ya kai ga za a rinka gaya mana ba mu da hankali Allah rahma mai suka ce a gaba to an tashi daga maganar hujja ko dalili kuma yanzu an zo ana maganar fawa da karfi Allah sa ana fahimtar jawabin an tashi daga maganar dalili idan kaga ana zuwa kotu har ana zuwa wajen alkali ana ta wani dogon shari'a ana kaza to akwai kanshin watakila akwai dalili ne ko akwai abin da ake tsammanin za a iya kawo wa fi akhil mafam a kayan da kai amma masu mulki masu karfi ai murgusa ake yayi annabi ibrahim a gabansa suka ce da shi harriqu ku binka masa wuta ku kone shi ba wai fa a kashe shi ba a kona gawansa ba wai a kama shi a masa duka ba a'a saboda tsabar ran su ya baci ya hana su bautar wani abin da bai cancanta a bauta masa ba sakamakon shine suka ce harriqu wansu aliyatakum ku kone shi ku taimaki allolin ku shine wansuru alihatakum kaji allolin ma sai an taimake su in kuntum fa'ilina in kuma su aikata haka wannan ba su da hujja ajazu an muqara ati hujjati bil hujja kin kuma sun gane annabi ibrahim ya fi karfin su a wannan tattaunawa da haka sai suka bada doka a binka masa wuta a lokacin babu wata ukubar da tafi a sa mutum wuta kuma haka ne har yanzu da a sa ka a wuta a kona ka malam Allah kiyaye to wanda a sa kunamar bindiga a harbe ka kwaf daya haka da a sa wuka a yanka ka yankan rago to wanda a harbe ka da bindiga harbi daya ka mutu da a sa ka a daure ka a bayan mota ana janka a kasa har ka mutu to wanda ainihin wato a murkushe ka a soke maka makogoranka a kashe ka ranka ya fita ya fi sauki wato waɗannan mutanen mugaye ne matuƙar mugunta kaga idan suka jefa shi a wuta kafin ya mutu zai yi ta birgima a cikin wutan nan ihu zai yi kuka zai yi tsalle zai yi gudu zai yi sai ya sha wannan wahalar kafin ran ya fita shi yasa babu mutuwar da take ba ta da daɗi irin mutuwar gobara a ce mutum yana cikin ɗaki yana kallon wuta tana tashi yana ihu yana kuka a taimaka a taimaka har wutan nan tiririnta ya buge shi yana cikin wannan ɗakin har ya zo ya iso inda yake yana kallo har ya kone malam kada a tambaye ka labarin yaya wannan mutuwa take da za a tambayi wanda ya mutu da wuta ta kona shi da yana dawowa da rai ya yi maka bayanin yadda ya mutu to mafi munin mutuwa shi ne mutum ya kone ba ta da daɗi ko gobara a gida ko mota ta kama da wuta ana ba da labarin wani haɗari da aka yi wata rana wata shekara wasu bayan Allah suka gabza wani haɗari sai mota ta kama da wuta an zo ana neman taimako ga sunan ana kallon su suna ihu a zo a taimaka musu amma wutar ta kama mota ce yadda masu dawo ce mukun ba za su iya zuwa gurin ba. Wani ana ganin gashi ya fito rabinsa ya fito yana miƙo hannunsa, wani bawan Allah ya je ya kokarin ya taimaka masa, shi ma ya miƙa hannu wai yana tsammanin zai iya fito shi, kaga da ya rike shi da yake rikon mutuwa ne, ai shi wanda ya kai taimakon shi ne ya zo yana ihu yana wayo Allah ku taimake ni, wancan kam ya rike shi iya rikuwa, dan haka da ya rike shi ya kisake shi ya kone shi ma wannan wanda ya zo ne ba da taimakon shi ma ya kone. Su ma waɗanda za su ba da taimakon ba su iya zuwa wurinsa ba saboda wutar ta yi ƙarfi, wato wannan mutuwa ce ta abin tausayi ƙwarai da gaske. To Annabi Ibrahim iya ƙeta iya mugunta sun gama kula malejin yadda za su yi su wulaƙanta, shi yasa suka ce a ƙone shi. In kuntum bi haqqin turiduna an tansuru alihatakum, idan har da gaske kuna so ku taimaki allolinku wato taimako na haƙiƙa, to ku ƙone Ibrahim wato da wuta. Imam Zamakshari a cikin littafin tafsir al-Kashaf ya ce sun hada ra'ayinsu lima ghalabu bi ihlakihi, wato sun hada ra'ayinsu da akan abin da suka tabbatar cewa za su halaka da shi, sun kuma yadda cewa in dai hujja da hujja ne to Ibrahim ya fi karfinsu, so babu abin da za su yi maganinsa irin su bunka masa wuta. To waye yace a kona shi din, wani ne da ake ce da shi Namrud. Abdullahi da Umar yake cewa Namrud din rajulun ne min a'rabil ajam, wani mutum ne cikin larabawa wa ajamawa, cikin ajamawa mutanen wato kamar ka ce ba ajami ne. Yace ya zaɓi ya ƙona Ibrahim saboda shi ne mafi munin hukuncin da zai iya yi wa ɗan adam a wannan lokaci. To amma kuma ya tabbata a hadisi la yu'adhabu bin-nar illa rabbun-nar, bai halatta wani wa uquba da wuta ba in ba ubangijin wuta ba. Shi yasa lokacin da Sayyidina Ali bin Abi Talib wasu suke cewa shi Allah ne ya fusata yake kona su, sahabbai sun masa inkari, sai na Ali bin Abi Talib cewa bai kamata kake kona mutane ba dan ba mai yin azaba da wuta in ba ubangijin wuta ba, shine Allah, shine Allah tabaraka taala suran ta mana su sun yi abu da zasu yi. Na'am, wani lokacin Allah ya kan barka cikin ibtila'i ka fada hannun mugu ya maka dan mugundan da zai maka, amma ka samu taimakon Allah, shine Allah ya ce kulna ya naru, sai muka ce ya ke wuta, dama wutan ba ta Allah bane, kuni bardan ke zamantu sanyi wa salaman, kuma sanyin mai aminci da aminci ala Ibrahim, wato ga Annabi Ibrahim, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Yadda abin yake mutane sun tara itace, kuma yadda Imam al-Baghawi Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa ya yi bayani, sauran malaman tafsiri suka tattara itace ɗaukar lokaci aka yi mai tsawo ana tara itace, aka ce kowa gida-gida sai aka ce a kawo itacen za ku na Ibrahim. Mace mai ciki sai ta kawo gudunmuwanta ta ce ga kuma na ɗana na ciki na shi ma itacen da za ku na Ibrahim. Suka hura wuta, kuma bayan sun gama hura wutar suka kasa zuwa yaya za su yi su ɗauke shi su kai shi su ce ya je ya shiga, kuma ba zai yi ba, ya za ya je ya shiga, su kore shi ba zai kori ba, komai yawan su, sai dai su tafi tare. Kawai wani shaidani ya ce ai akwai tuna, akwai abin da za a yi, a samu igiya a yi majaujawa ko sarƙa a ɗaure shi, a wana a wana a wana kamar yadda za ka ɗaure dutse mai nauyi, ka wana ka wana ka wana a gulla shi. Hakan suka yi, shaidan ya ba su wannan tunani, haka aka kama Annabi Ibrahim aka tsunjuma shi a wannan wuta. Yana da ra, Allah ya ce wa wuta ki zamanto sanyi kuma sanyi mai aminci, ka san sanyi idan ba shi da aminci to zai maka illa, sanyi in bai hadu da aminci ba zai maka illa, to sanyi ne amma sai aka sa masa aminci a ciki. Gashi zuwa idan suna ganin wuta ce mai ci, amma Allah ya mayar masa a jikinsa sai ya ji ta sanyi, kamar yadda zaka kunna air condition ka ji daɗi, to kai da ya mafi air condition, air condition ai tana da illa, ba ta da salam, ba za a ce tana da salama ba, tunda ita ma sai ka bi a hankali in ba ka ba za ta kasara ta. To ta Annabi Ibrahim masha Allah tabarakallah, wato wani irin sanyi ne mai aminci irin na gidan aljanna, ya zama to za ta bar bi kudrati da wa za ta salamin ala ibrahim ala ibrahim, kuma sai wutar ta zama kamar yadda Allah ya bada umarni. Allah kenan badigu samawa ce wal ard wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, makirkiran halittun sam halittun sam mai da kasai shine in ya nufaci abu ya kasance kawai sai ya kasance. Wannan shine zai tabbatar maka da ma'anar inna allaha ala kulli shay'in qadir, ko wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. Yau ka duba wuta ce a zahiri amma Allah ya mai da ita sanyi da aminci, shi sa ka kwantar da hankalinka duk ramin da za su yi kokarin tona maka, kai dai ka ci gaba da tafiya, nemi gaskiya, nemi taimakon Allah, za su yi ta tona maka. Allah ubangiji yana da kare ka, duk wanda ya rike gaskiya a rayuwarsa da mu'amala ta gaskiya, insha Allah Allah yayi alƙawarin zai taimaka masa. Kar ka ji tsoron dan adam, kar ka ga cewa shi yake da rububiyya a hannunsa shi zai maka duk abin da ya ga dama, ka tuna kuma koya maka abin da ya ga dama akwai Allah, kuma sai ya ga dama abin ya tasiri a kansa. Nawa ne ake shirya mutane sharri amma Allah yake kare su, nawa ne za a kulla maka bala'i amma kuma Allah baka tsaro na musamman. So idan ka riƙe Allah, duk yadda za su yi ma za su yi ta bugawa sai dai su ganka a raye, su ga kawai ƙara lafiya suke da haske da ni'ima, su kuma cin suna kwanan bunne-bunne, suna ta ƙulle-ƙulle, wa min sharrin naffasati fil uqadi, Allah kiyaye mu masu ƙulle-ƙulle, masu tofi, masu neman sharri. Kai ka riƙe Allah, ka riƙe tauhidi, wallahi Allah zai taimake ka. Kawai abin da ake da buƙata ka yarda Allah ne mai. Haka Allah ubangiji ya hawwala wannan wuta daga zafi ta koma sanyi. Me yasa? Sai ga Annabi Ibrahim ya fito, ta gama konewa, kuma haka ma fa sai suka tashi a rami. Bayan wutan kuma a binka shi a cikin rami, wutar ta faro ta cikin rami, sannan saman ta aka sa, wuta ta kone, toka, iska ta abin nan, kun sai ga Annabi Ibrahim ya fito. Namrud ya tambaye shi yace Ibrahim, yace na'am, yace yanzu kai ne yace kwarai kuwa. To yanzu wannan bai sai sa mutanen Annabi Ibrahim su imani ba, amma ka rabu da kafiri, ka rabu da mushriki, ka rabu da armi, yana da wahalar sha'ani. Shiriya Allah ce, Allah ne yake sa ta a cikin zuciya, yake ba da tawfiki da dacewa. Shi yasa kullum muna roƙon ya muqallib alqulub ko ya musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'ati, ya mai jitu ya zukata ta tafiya zukatan mu akan yi maka da'a. Allah yake cewa wa aradu bihi kaidan, lalle sun yi nufin kaidi, sun yi nufin makirci. Na yi mana bayanin kaidi, mutum ya yi kwance kwance ya nufaci wani abu na sharri a ɓoye, yana neman ya kifar da kai. Aradu bihi kaidan, Allah yake faja'alnahum al-akhsarin, sai muka sanya su suka zamanto masu khasara. Khasaran nan ko dai diniya ko duniyawiya, ko ta addini ko ta duniya. Malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa a takaice. Wasu malaman suka ce lokacin da aka zo da Annabi Ibrahim ga wuta, mala'iku suka ce mishi ya Ubangiji a wannan lokaci. Mala'iku ke faɗa Allah, babu wani bawa da yake maka bauta irin Annabi Ibrahim. Gashi nan za a kone shi ƙurmus, kai mana izini mu taimake shi. Sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan ya nemi taimako da wani daga cikin ku taimaka masa. Idan bai kira wani ba ni ba a lokacin da ya shiga wannan yanayi, in dai bai kira wani ba, ni kaɗai ya kira, to ni na fi kowa sanin halin da yake ciki, zan taimake shi. Kuma wa ana waliyu, ni ne waliyinsa, ku kyale ni da shi. Fa huwa khalili laysa li khalil ghayru, bada'ina ne ba da bada'i in ba shi. Waɗannan maganganu duk malaman tafsiri suke ta kawo har zuwa ƙarshe. Amma wasu malamai suna cewa kamar yadda aka kawo wata magana, an ce Annabi Ibrahim mala'ika ya ce da shi kana da bukata, Ibrahim ya ce a ban da bukata gare ka. ina dai bukata a wajen Allah tabaraka ta'ala. Har malaika Jibril ya ce dashi, to yaya baka tambaye shi ba? Sai ya ce, ai Allah ya fi ni sanin halin da nake ciki, ba sai na roke shi ba, ba sai na roke shi ba. To wasu malamai sun yi magana akan wannan isnadin, yana da rauni bai inganta ba, kamar yadda ya zo a cikin tafsir Imam Al-Alusi. To shi ne sai Allah yake cewa dai daga ƙarshe dai ya kubutar da Annabi Ibrahim, bai ce
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
الله يشهد مكة كبو تدشي ونجيناه مكة كبو تد إبراهيم ولوطا مكة كبو تد لوط شيما لوط دنشي تنجدا تنقوان على إبراهيم النبي لوط تنجدا تنقوان على إبراهيم وسمع لما تشي النبي لوط dan gidan babban Annabi Ibrahim shine Allah ya ce muka kubutar da Ibrahim din da shi da Lot ila al-ardi allati barakna fiha, zuwa ga kasar da muka yi mata albarka, ita ce kasar Sham. Muka masa albarka, muka kubutar da shi, muka ce koma kasar Sham. Abisu zance wato mafi inganci mun fitar da shi da Lot. Shi Lotin bai shiga cikin wuta ba, amma da aka zo tseratarwa sai aka hada da Lutu, aka ce kai ma bi shi duk tudu ila al-ardi allati barakna fiha, wanda Allah ya sanya ta zama to mahbatan lil wahyi kenan, wa mab'athana lir rusuli, kuma inda Allah tabaraka ta'ala zai turo su manzani mudda tawila. Ita ma wannan kasar Sham a wannan lokaci Allah ya sa mata albarka da alkhairai da dukiya da ƴaƴan itace, lokaci mai tsawo kamar yadda kowa ya san tarihin kasar Sham a musulunci. Wannan ayar da Allah nan ma ya karanta mana wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, wanda muka albarka ga bayi wato talikai, tana nuna mana wato hijirar Annabi Ibrahim tare da Annabi Lut kenan. Kamar da suka zo yin hijira za su bar wannan guri da aka yi wannan abin kenan, ba shi kadai bane, da shi da Lut ne daga kasar Iraki ne. Wannan kisan abin da ya faru na kona shi Annabi Ibrahim daga Iraki ne, wanda anan suke zaune, shi ma Lut din anan yake kenan. Wannan kuma yana nuna mana Allah yana iya tada Annabi sama da daya a zamani daya a wuri guda, ko ba ka bane wacce yana mantakin sa, wannan ma yana mantakin sa. Daga Iraki ila al-ardi allati barakna fiha sai aka mai da su Sham. Me yasa aka mai da su? Saboda su gudu da addinin su. Wannan yana nuna idan ka zauna a wani guri aka takura maka baka iya yin addini, to ka bar gurin ka canza gari. Idan wata kasa baka samun sakewa kai wa Allah bauta yanda ya kamata, to ka bar kasar ka koma inda zaka bauta Allah sosai. Ko wani gari an takure ka baka samun yi wa Allah bauta, akwai masu suke hijira. Wannan shine abin da ake cewa hijira din. An ki a barka ka bauta wa Allah yanda ya kamata, to sai a dauke ka sai ka tashi daga gurin ka koma ainihin wato inda ya kamata, inda za ka samu sauki. Shikenan dan gudu da addinin su. Lokacin da mutanen Annabi Ibrahim suka kokarin kone shi, suka yi iya duk kokarin su, Allah ya lalata kaidin su, Allah ya lalata makircin su, dan ya raba shi da sharrin su. Wannan yana da nuna mana in dai mutum ya tsaya yayi wa Allah aiki, to shi kuma Allah shi ne yake ɗaukan nauyin taimakonsa. Allahu akbar. Duk wanda ya tsaya wa Allah, ya yi wa Allah aiki, ya yi wa addinin Allah aiki, ya taimaki al'umma saboda Allah ba don wata manufa ba, to za a yi ta masa sharri da makirci, shi kuma Allah shi yake ɗaukan nauyin kare shi. Wannan kar ku ɗauke shi akan Annabi Ibrahim kawai, a duniya gabaki ɗaya duk wanda ya nufarci bayan Allah da sharri, Allah shi kuma ya ɗauki nauyin kare su. To shine Allah tabaraka wataala yayi bayani a wasu ayoyin da suke makamantan wannan, fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-aziz al-hakim. Annabi Lut yayi imani da shi, kuma yace ni mu hijira ne zuwa ga ubangijina, lalle shine al-aziz al-hakim. To bayan nan me Allah yace malam?
Wa wala balahu ithaqa wa yaquba nafila
yace wa wahabna lahu ishaqa, sai kuma muka ba shi ka duba wannan lamarin Allah mutumin da aka kubutar da shi da hukumi yana yi burmus da wuta yanzu yayi hijira sai ma gashi ma ana maganan ma Allah ma ya bashi yaya ma rayuwa ta canja al'amura sun kwanta dama fa inna mal usri yusra duk lokacin da ake cikin kunci akwai sauki sai muka bashi Ishaqa muka bashi Yaquba wato wannan nafila a matsayin ziyada kari amma bayani ne ne ni'mata al-ukhra min al-ni'am allati an'ama Allah subhanahu wa ta'ala biha ala Ibrahim ni'imomin da Allah ya wa Ibrahim suna da yawa to amma wannan yana daga ciki ni'imomin da yawa annafila din ana nufin ziyada kari kenan shi yasa aka ce da salloli na sunnoni aka ce su nafila saboda na kari bayan na farin lafiya da yana ziyada ta ala salawati al-mafruda Ishaq dan gidan annabi Ibrahim ne Yaqub kuma dan gidan annabi Ishaq ku gane yadda zancen yake gobe Allah ya yarda za mu karasa bayani Allah ce wa kullan ja'alna salihina wa kullan dukkan su ga baki daya wadannan da muka ambata Ibrahim da Lutu kar ku manta mun kira Ibrahim kuma mun kira Lutu Lutu kuma na ga muku dan gidan babban annabi Ibrahim ne ko dan gidan dan uwan annabi Ibrahim ne kaga yana gaba da annabi Ibrahim wato annabi Ibrahim yana gaba da shi kenan sannan da Ishaqa Ishaq dan annabi Ibrahim ne direct shine Ishaq ibn Ibrahim to annabi Yaqub fa annabi Yaqub shine baban annabi Yusuf shi kuma annabi Yaqub dan gidan annabi Ishaq kenan annabi Yaqub jikan annabi Ibrahim ne yanda sansala take Ibrahim sai Ishaq Ibrahim ya aiki Ishaq Ishaq ya haifi Yaqub Yaqub kuma shine ya haifi Yusuf wannan haka sansala take sai sa ake cewa annabi annabi Yusuf annabi nan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi haka tsari yake to shine Allah tabaraka wataala yace a matsayin wato bayi ne dukkan su gaba daya wa kullan ja'alna salihin dukkan su daidai kun da muka ambata annan dukkan su salihan bayi ne mutane ne na kwarai ai ja'alna afrada salihin ta yadda muka jasar da su bi an waffaqnahum liman yuhibbu wa narda wa sharrafnahum mukam girma su bin nubuwati wa risala sai yace kuma mai malam waɗannan bayan Allah da aka ambata dukkan su da aka ce salihai ne annabawa ne yace wa ja'alnahum a'imma muka sanya su zamantu shuwagabanni jagorori limamai shine a'imma manyan mutane yahduna bi amrina wadanda suke a'imma ne fil khair suna shiryar da mutane yahduna bi ma'ana yurshidu suna shiryar da wasu su zuwa ga addinin haqq bi sababi amrina lahum bidhalik saboda mun yi musu umarni da su shirye da mutane waɗannan aikin su wa'azi waɗannan aikin su da'awa waɗannan aikin su dora mutane akan daidai kaga duk wanda Allah ya taimake shi yakan ya hau kan hanyar da'awa hanyar karantarwa hanyar fuskantarwa hanyar irshadi in an yi daidai in an yi ba daidai ba ya fada in an yi daidai ya yaba ya dora mutane akan hanya ta kwarai to ya hau hanyar annaba da manzannin Allah wannan hanya ce mai tsada ba kowa Allah yake bashi wannan ba kuma ba ta da abin da ya fita matsayi da daraja a cikin al'umma haka a wajen Allah yahduna bi amrina suna shirye da mutane suna yin wa'azi wato da umarnin mu saboda mun yi musu umarni malamai suka ce duk wanda ya zama jagora a cikin mutane to ya kamata ya zama yana fadakar da su an umarce shi da ya fadakar tunda ka zama jagora to kai musu fada in sun yi ba daidai ba in sun yi daidai kuma ka yabe su ka karfafe su a kai kada mutum ya zama yana yin nauyi da yin sakaci wajen kiran mutane zuwa ga daidai kai sai shugabancin kawai sai dai a fi girmama ka amma ba ka hana mummuna wannan shine sifar wasu daga cikin shugabanni da ake da su a wannan zamani mutum kawai yana daukar rigar shugabancin yana cin more shugabanci da shi da ƴaƴansa da tattabakunansa da al'umma gabaki daya suna cin moriyar wannan amma kuma baya taimakon al'umma wajen fadakar da su wanda wajibi ne ga duk wanda yake shugaba in ya ga ba daidai ba ya yi fada in ya ga daidai kuma ya mai ya yaba Allah ya ce mun yi musu wahayin fi'il alkhairati awhayna ilayhim bi an yaf'alu ta'at su rinka aikata da'a su yi umarni kuma ga mutane su aikata kyakkyawan aiki irin wanda suka aikata mun ce da su iqamar salat su tsaye da sallah wa ita azzaka su ba da zakka ashe zakka tsohuwar abaci har su wadancan ma an ce su ba da zakka kenan yuqimus salat ashe sallah babbar abaci har su ibrahim har su yaqub har su ishaqa ashe kai da kake sallah yanzu ba aikin banza suke ba kuma ka sani kai koyi da abinda manyan mutane suke Allah ka dawwamar da mu akan sallah a bayar da sallah a bayar da zakka kuma ai aiki mai kyau wai kama salati wa ita zakka sannan kuma Allah ya ce wannan bayi ne gare mu masu yi mana wato wa kanu lana abidina masu yi mana bauta mu kadai ba tare da suna hada mu da wasu ba shine wa kanu lana abidin abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu dade akan sa wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya yi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.